الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa da ku a cikin waɗannan karatuttuka masu albarka a wannan dare na Juma'a wanda shine daren 23 ga watan Safar shekara ta 1440 wanda ya daidai da 1 ga watan Nuwamba na shekara ta 2018 a wannan masallaci na Ahmadu Bello University dake Zaria a wannan darasi na akhtari wanda shine darasi na 12 idan ba manta ba darasin da ya gabata mun kammala farallan alwala ko yau kuma zamu tashi daga sunnonin alwala mala abdurrahman al-akhtari yake cewa wasunanuhu ghaslul yadayni ila al-qu'ayni wasunanuhu ghaslul yadayni ila al-qu'ayni sunnonin alwala shine wanke hannu izuwa idan hannu mana ka wanke hannunka izuwa nan yana daga cikin sunnonin alwala inda shiro a lokacin da zaka fara alwala mana wannan shine abin da zaka fara da shi wal madmadatu yana daga cikin kuma sunnonin alwala shine al madmadatu mana kuskura baki wal istinsha'u haka nan kuma shakarwa ala kulli hal madmada da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa tana daga cikin sunnonin alwala saboda ba a rawaito ta daga magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma shakarwa a wajen malaman Hanabila da kuma wasu malaman suna ganin cewa shakarwa yana daga cikin farillan alwala maimakon sunnonin alwala saboda aka abinda aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa waman tawadda'a falyastanshik wanda yayi alwala to ya shaka ruwa saboda haka wannan sai yake nuna cewa tunda asali a ka'idojin malaman usul shine al'amru yaqtabi alwujub mana duk inda aka samu umarni to wannan umarnin yaqtabi alwujub yana nuna cewa abun wajibi ne dan haka tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da alwala kuma a cikin alwala yayi umarni da shakarwa to wannan sai yake nuna mana cewa kenan shakarwa shi ma wajibi ne amma a mazhabar malikiya shakarwa sunna ne kamar yadda malam ya faɗa a nan wal istinsar abinda ake nufi da istinsar shine fyacewa akwai sufofi kusan guda uku na shakarwa da fyacewa da kuma kuskuren baki sifar farko shine mutum ya zamanto ya diwa su ya kuskura baki sifa ta biyu kuma mutum ya shakar ruwa su mana debi ruwa su uku ya kuskura baki ya debi ruwa su uku ya shakar ruwa sifa ta biyu shine ya zamanto mutum idan ya diwa su daya zai kuskura baki zai kuma shakar ruwa ina fatan mun gane mana shakarwa da kuskuren baki ya musu iba uku sifa ta uku kuma shine gaba ɗayan su ya musu iba daya idan ya debi ruwan haka a hannunsa ya shaka ya kuskura baki so uku ya kuma shaka so yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu sani shine asali idan aka ce kuskura baki ko kuma kurkura baki yana nufin zuba ruwa da kuma motsa shi a cikin baki sannan a zubar da shi amma sa hannu a cuda wannan ba shi daga cikin kurkurar baki ina fatan mun gane saboda haka inda mutum zai zuba ruwa a bakinsa ya abin nan ya motsa shi a cikin bakinsa daga nan kuma ya zubar da shi ba za a ce ya zamanto cewa ya samu naƙasu a kurkurar bakinsa ba malam yake cewa waraddu masir ra's shafar kai haka ka shafa daga nan zuwa nan abin nan wajibi ne saboda kamar yadda yazo a cikin aya ta 6 a cikin aya suratul maida cikin ayoyin suratul maida aya ta 6 Allah subhanahu wataala ya ce wamsahu bi ru'usikum ku wa arjulakum ila al-ka'bayn saboda haka wannan yana nuna cewa wajibi ne shafar kai amma dawowa daga shafar kai shi kuma wannan sunna ne mana idan ka tafi haka ka aikata wajibi da kan ka ga dama in baka dawo ba to alwala ka tayi kamar da zai zo nan gaba na'am abin da yasa ne duka biyin saboda duka biyin sun zo a cikin hadisi amma dai wanda yafi shahara shine idan ka shafa ya zama kai haka amma shi ma rabas din ya zo a cikin hadisin muawwidha dai daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam na'am waraddu masir ra's sai yace wa masul udhnaini sannan kuma da shafa kunnuwa akwai malaman da suka tafi akan cewa shafa kunnuwa wajibi ne saboda kunnuwa suna daga cikin kai mala yace wa tajdidul ma'i lahumma asabanta ruwa mana a samu musu ruwan su na daban amma dai an ce hadisi bai inganta ba hadisi da yake ingantacce shine ruwan da kai shafar kai da shi zaka yi shafar kunni wattartibu bainal fara'id yana daga cikin sunnonin alwala shine ka jeranta tsakanin farallai abinda ake nufi da jeranta tsakanin farallai shine idan ya zamanto cewa ka wanke hannunka zuwa idan hannu to zaka tafi ne zuwa shafar kai sunna ne mana inda a ce zaka yi shafar kai kafin ka wanke hannu in dai ya zamanto ba wani izgilanci bane da addini ya sa kai zai zamanto cewa ka bar sunna ina fatan mun gane malam yace wa man nasiya fardan min a'dha'i wanda ya manta faralla daga cikin farallai na gabbai fa in tadhakkarahu bil qurbi fa alayhi wa ma fa'alahu wa ma ba'dahu idan ya tuna a kusa kusa sosai yayin shi da wanda yake bayan shi mana yanzu idan mutun ya manta bai wanke fuska ba kuma bai tuna ba sai da yazo shafar kai to sai ya wanke fuska ya kuma sake wanke hannu sannan yayi shafar kai shine ma'anar fa'alahu wa ma ba'dahu wa in qala fa'alahu wahdahu idan kuma hakan yayi tsawo to fa'alahu wahdahu sai yayi shi shi kadai wa aada ma salla qablahu wa aada ma salla qablahu sai ya mayar da abin da ya sallata kafin shi ina fatan mun gane wannan mana idan yanzu misali bayan mun gama sallar magharibin nan sai ka tuna ai da ka zo alwalama ashe baka wanke fuska ba ina fatan mun gane to sai ka je ka wanke fuska ka zo ka saki sallar magharba ina fatan mun fahimta shine ma'anar wa da ma salla qablahu mana ya maimaita abin da ya sallata kafin yayi wannan gyara ina fatan mun gane wa in taraka sunnatan idan mutum kuma ya manta sunna fa'ala wa la yu'idu salla sai yin sunnar amma ba zai saki sallah ba abinda wannan yake nufi shine yanzu idan da mutum zai zamanto bayan mun kammala sallar nan sai ya tuna cewa ashe bai kurkura baki ba ina fatan mun gane to sai yazo ya kurkura baki saboda sallar isha amma ba zai maimaita sallar magharba ba ina fatan mun fahimta kunga wannan shine zai nuna muku fa'idojin aikin da malaman fiqh suka yi na ware farallai da kuma ware sunnoni ina fatan mun gane saboda me saboda ka gane abin da idan baka yi shi ba aikin ka ya baci da kuma abinda koda baka yi shi ba hakan ba zai maka tasiri a aikinka ba. Wannan dai yana daga cikin fa'idojin a bambanci tsakanin farallai da kuma sunna, kamar yadda za ku ga yana bambancewa nan. Wa man nasiya lum'atan ghasalaha wa hadaha bi niyya, duk wanda ya manta lum'a to sai ya wanke ta ita kadai bi niyya, yayi niyya kuma. Wa in salla qabla dhalika ad, in yayi sallah kafin ya wanke wannan lum'a to sai ya maimaita ta. Ala kulli hal, kamar yadda yazo a cikin hadisin Abu Huraira, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da kyautata alwala. Kamar yadda Abu Huraira yake cewa a hadisin da Adam bin Iyas ya rawaito, asbigul wudu'a fa inna abal qasim yaqulu waylun lil aqabi minan nar, ku kyautata alwalanku saboda baban alqasim Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa waylun lil aqabi minan nar, azaba ta tabbata ga gurin da ruwa bai tabawa. Saboda haka in mutun ya kyautata alwalarsa yayi sallah ba tare da yayi zancen zuci ba, wani irin lada zai samu? Na'am, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah zai gafarta masa abinda ya gabata daga zunubansa. Ina fatan mun gane. Wannan yana daga cikin abubuwa masu tsananin fahimta, abubuwa masu matukar muhimmanci wanda ya kamata ya ce su da kyau. Saboda haka kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce, idan mutum yana alwala to duk gabar da ya wanke ta da kyau to zunuban da ya aikata da wannan gabar za su fita. In ya wanke fuska, zunubin da ya yi na kallo zai fita. Idan ya wanke hannu ma, zunuban da ya aikata su ma za su fita. Ina fatan muna ganewa. Saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da muhimmancin gaske, waɗanda ya kamata mu lura da su, cewa duk lokacin da mutum yake alwala to ya dinga halarto cewa ana kankare masa zunubansa. Wa man tadhakkara al-maqmadata wal-istinshaqa بعد أن شرع في الوجه فلا يرجع إليهما حتى يتم وضوءه. دم متمن ديتنا بيقول قرباكي با كوكما بيشاق روابا با ينار غايا بارا وين كفسكا تو فلا يرجع إليهما وزيداو إزوا غريشبا حتى يتم وضوءه حتى سياتك على الولاسة. إنا باتم منغاني dan haka in ya cika alwala sai ya zo sai ya yi su. Wannan su ne sunnonin alwala ko? Kuma kun ji bambanci tsakanin sunnonin alwala da kuma farallan alwala. Su farallan alwala in aka manta su, rashin su yana ɓata sallah. Sunnonin alwala kuma ba sa sa sallah ta ɓaci. Wa fadailuhu, amma mustahabban alwala suni at-tasmiyatu in bismillah. Na ga duk lokacin da mutum zai alwala ana so ya ce bismillah, kamar yadda ya zo a cikin hadisi wanda wasu malaman sun inganta shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da bismillah in mutum zai alwala. Saboda haka alwala tana da buƙatar mutum ya ambaci sunan Allah, kuma in ya ambaci sunan Allah yana da lada mai yawa. Wasiwaku, haka nan aswaki. Aswaki yana da muhimmanci shi ma saboda maharatun ne lil fami marzatu lir rabb, kamar yadda Bukhari ya rawaito ta'liqan, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa aswaki yana tsarkake baki, sannan kuma yana jawo yarda Ubangiji. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu, in ba dan karna takurawa al'umma ta ba to da na umarce su da yin aswaki yayin kowace alwala. sannan annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya shigo gidan shi to farkon abin da yake farawa shine aswaki kamar yadda nana Aisha ta rawaito sannan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin da Bukhari da Muslim suka ittifaki wajen fitar da shi karshen abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine aswaki saboda lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana dab da rasuwa sai Abdurrahman bin Abi Bakar dan uwan nana Aisha ya shigo yana aswaki sai annabi aswaki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kai yana nuna yana so da ya nuna yana so sai nana Aisha ta tauna masa ta sa mai a baki bayan haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ji ya ce Allahumma ila rafiq al'ala saboda haka aswaki shine karshen abin da ya aikata a rayuwar shi wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana muhimmancin sa kuma dama shi addinin musulunci addini ne na tsafta kamar yadda yazo a cikin hadisi inna Allaha jamilun yuhibbul jamal Allah madaukakin sarki mai kyau ne kuma yana son abu mai kyau wannan yana daga cikin dalilan da yasa aka yi umarni da mutum ya dinga yin wanka duk juma'a sannan kuma ya dinga yin wankan janaba duk daga cikin hikimomin shine ba dan wani abu ba illa saboda kasancewar ya zamanto cewa mutum ya tsarkake jikinsa kuma wannan yana daga cikin abubuwan da yake bambanci tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba yanzu kaga a rana za ku ga idan za su yi fitsari haka za su yi sha kawai da ya gama sulawa sai ya sa wandan shi amma musulmi kuma shari'a ta umarce shi da cewa ya yi tsarki wanda wannan tsarkin yana gyara al'auran mutum kuma yana sa musamman mata wanda gaban su ya bambanta da na maza galibi duk matar da ba ta tsarki gabanta yana yin wari to wannan kaga yana daga cikin hikimomi da suka sa Allah madaukakin sarki ya umarce mu da yin tsarki saboda wannan tsarkin zai sa mu zamanto mutane suna sha'awar mu kuma hakan zai sa mu bambanta da ragowar al'umomi kuma wasu ma za su yi musulunta saboda wannan والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين هكذا دا وانكي واتبيو دا تأوف مانا إذا كزو ذاك وانكي هنائي كاغا ذاك وانكي سو ناو ذاك وانكي سو أوف تنبيون دا نأوكم سناني أبنى مستحبيني abinda wannan yake nufi shine inda zaka wanke su daya to yayi ba matsala inda zaka yi alwalaka duka kai su daidai to zai zama to yayi ina fatan mun gane amma abin da yafi shine mutun ya na biyun da na uku saboda na biyun da na uku suna daga cikin abubuwan da suke fa taimakawa wajen ya zamanto an samu alwala wacce take ingantacciya saboda yanzu idan ka wanke su daya indai baka tsaya ka kyautatawa sai wuya a ce ko ina da ko ina ya samu da ka ƙara wankewa sai ya kyautatu wal bida'atu bi muqaddamir ras yana daga ciki kuma farawa daga farkon kai ana farkon kai shi ne daga manabiti sha daga nan inda zashi ya fara tohowa ila akhirul jumjum uzam jumjuma ko eh jumjuma kiya har zuwa kiya saboda haka inda mutum zai zo yin shafar kai ya faro ta baya eh haka yayi amma dai abinda aka fi so shine ya faro tana saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kenan wa tartibus sunan yana daga ciki kuma mutun ya zamanto yana jera sunnoni ma'ana sunnonin alwala kai su ajire kakka shaka ruwa sannan ka zo ka kurkura baki kaka fara fice ruwa kafin ka shaka ruwa wata qadimul yumna ala al-yusra, yana daga cikin sunnonin alwala shine mutun ya fara da dama kafin hawo ustahabi ya hakuri, saboda wa ilimin usul ba bambanci tsakanin mustahabi da sunna, duk abu ɗaya ne. So amma dai malaman fiqh sun kasa su ne dan dai kowanne su dan nuna karancin karfinsa, amma abu ɗaya ne, kusan abu ɗaya ne, kawai dai sun dan jeranta ƙwarin su ne saboda ka gane da kyau. Na'am, daga cikin mustahabai malam yace wa yajibu takhlilu asabi'il yadayn, ya wajaba mutum idan yazo ya tsatsefe ɗan yatsin hannayensa. Saboda haka in kazo zakai alwala kana wanke hannu, to ka tsatsefe ɗan yatsin kai da ruwa zai shiga sosai. Wa yustahabu fi asabi'ir rijlaini, amma mustahabbi ne mutum ya tsefe ɗan yatsin sa na kafa. Wa yajibu takhlilu al-lihyatil khafifa fil wudu duna al-kathifa, a gemu wanda yake ba mai kauri ba kaman nawa, ya halatta ya wajaba ma mutum ya tsefe shi, ana ka tabbatar da cewa ruwa ya shiga. Amma idan ya zamanto yana da kauri, to wannan ka zuba ruwa ba dole sai ka tsefe shi ba, kamar na wancan malamin na baya, kaga wancan zai yi wahala sosai ya zamanto ka ce sai ka jika shi da ruwa. Amma kamar na malam ma shi ma duka yana daga cikin gemu wanda yake ba mai kauri ba, duka ruwa zai iya shiga idan aka zuba ya zamanto ko ina. Abin da yasa shari'a ta bambance tsakanin gemu mai kauri da kuma gemun da ba mai kauri ba, shine saboda kasancewar a daukewa mutane wahala. Amma ja'ala alaikum fiddi min haraj, ita ce aya ta ƙarshe a suratul hajj. Saboda haka Allah subhanahu wataala bai sanya kunci ba a cikin rayuwar mutane, dan haka abin da yake da wahala shi yasa shari'a ta dauki. Shi yasa yanzu ko a najasa, idan najasa ai kadan ce ta tabu tufarka, an yi afuwa saboda mutane suna tsallaka kwatoci, suna bin hanyoyi wanda najasa za ta iya taba su ba tare da sun sani ba. To idan aka ce duk sanda najasa ta taba kayanka, dole sai ka tsarkaka daga ita, zai zamanto shari'a ta saka ka cikin wahala. Kuma shari'a ta daukewa mutane wahala ne, kamar yadda Imam Shatibi ya faɗa a cikin Muwafaqat, saboda abubuwa guda biyu. Na farko, saboda kan mutane su kosa, saboda in shari'a ce wahala kosawa za a yi. Shi yasa lokacin da aka wajabta shi abin nan sallah 50, Annabi Musa ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam shawara cewa ya koma wajen Allah a rage, saboda ya san mutane ba za su iya ba. Sannan na biyu shine khawfu taksir, ma'ana ayi abin ba yadda ya kamata ba. So wannan yana daga cikin wadannan sune dalilai guda biyu da suka sa shari'a ta yi sauki, kamar yadda Imam Shatibi ya faɗa a cikin littafin sa na Al-Muwafaqat. Wannan yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske waɗanda ya kamata mu fahimta a shari'ar addinin Musulunci. Duk da cewa kuma an ce an ɗauke wahala da tsanani a cikin shari'a, to wannan kuma baya nuna cewa duk hukunce-hukuncen shari'a za ka same su a irin yadda ranka yake so ba tare da ka sha wahala ba. Kaga yanzu in mutum yi azumi zai ji kishi, makogwaransa zai bushe, kaga duk akwai wahala. Amma abinda ake nufi da wahala wacce shari'a ta daukewa mutane, ana nufin wahala da mutane ba su ga sun iya sabawa da ita ba, ba za su iya dauke ta ba. Malam yake cewa wai jibu takhliluha fil ghusl walau kanat kathifa, amma in wankan janaba ne, to ya wajaba a tsatsefe ta ya zamanto an zuba mata ruwa ya shiga sosai, koda kuwa tana da kauri. Fasulun rabewa nawaqidul wudu'i ahdasun wa asbab, abubuwan da suke warware alwala iri biyu ne. Akwai ahdas, ma'ana abubuwan da kansu suke warware alwala, akwai kuma asbab, akwai kuma abubuwan da su kuma saboda suna kaiwa izuwa ga abin da yake warware alwala ba wai dan a karan kansu suna warware alwalar shi yasa suke zamanto daga cikin abubuwan da in mutum ya hadu da su sai ya saki alwala malam yake cewa fal ahdath abubuwan da suke warware alwala da kansu sune albaulu tsari wal ghaitu da kuma bahaya duk wanda ya fito ya warware alwala amma in taba tufan ka yayi to ba zai warware alwala ba wani yaro ya maka kashi a riga ka riga kai alwala zaka tafi sallar azhar indai ka canza riga ko ka wanke gurin zaka iya zuwa kai sallar ka warihu haka nan tusa ita ma tana warware alwala shine mutun ya ji busa ko kara daga mazaunan shi wal maziyu haka nan mazi shi ma yana warware alwala abinda ake nufi da mazi shine wani ruwa wanda yake fitowa mutum idan ya ji karamar sha'awa ko yayi wasa da mace wannan ruwan da yake fitowa shi ake kira mazi yawanci mazi yana fitowa tare da miƙewa azzakari saboda haka shi ma mazi yana karya alwala kamar yadda ya zo a hadisi Ali ibn Abi Talib yana cewa na kasance mutum ne mai yawan mazi saboda haka sai na umarci miqdad nace masa ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fihi wudu wal wadi da kuma wadi abinda ake nufi da wadi wani ruwa ne mai kauri wanda yake fitowa a ƙarshen fitsari galibi yana fitowa gauraye ko kuma wadanda suka dade ba su hadu da matan su ba sannan kuma wadi yakan fito ga tsofaffi wanda shekaru suka ja kamar yadda wadi yana fitowa ga mutanen da suka dade ba su yi ba haya ba hukuncin wadi shine hukuncin fitsari shi kuma mazi a mazhabar malikiya ya wajaba a wanke duka azzakari kamar yadda ya zo a hadisin tawadda waqsil zakara wadannan sune ahdath malam yace wal asbab akwai kuma abubuwan da su kuma ba kariya alwala suke ba amma dai sabubba ne wadanda za su jawo alwala ta kari na daya akwai annawu mustaqim idan aka samu bacci mai nauyi bacci mai nauyi yana kare alwala malamai sun tattauna game da me ake nufi da bacci mai nauyi a wajen malaman mazhabobin nan da yawa bacci mai nauyi shine baccin da kai shi kana kwanci shi ake kira bacci mai nauyi saboda haka idan kai bacci a zaune ko kai gyangyadi a zaune to wannan baccin ba za a kira shi bacci mai nauyi ba sun kafa hujja da hadisin da aka rawaito sabu annabi sallallahu alaihi wasallam sukan jira annabi sallallahu alaihi wasallam sallar isha fa yanamuna hatta takhfiqa ru'usuhum sai su bacci har yadda abin nan din su za su rankwafa summa yaqumuna fa yusalluna wa la yatawaddaun sai kuma su tashi su sallah ba tare da sun saki alwala ba wannan yana daga cikin dalilan da suka kafa hujja da cewa la wudu'a illa ala man nama murtaji'an babu alwala sai ga wanda yayi bacci yana cike akwai malaman da suka tafi akan cewa abinda ake nufi da bacci mai nauyi shine baccin da idan kana yi in aka yi wani abu kusa da kai ba za ka ci ba saboda haka yana kare alwala akwai ɗaya daga cikin malamanmu babban malami a haramin annabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad al-Mukhtar al-Shaqiqi shi kuma yana cewa bacci mai nauyi shine duk baccin da kai mafarki lokacin da kai saboda haka duk baccin da ya zamanto da ka kwanta har kai mafarki ko a zaune ne sunansa bacci mai nauyi me dalili saboda ai duk lokacin da kai bacci mai nauyi duk lokacin da kai mafarki to yana nuna ka shiga wata duniya baka san inda kake ba kuma wannan magana ce wa jiha sosai. Ala kulli hal, bacci sabab ne wanda yana daga cikin dalilai kamar yadda Ibn Rushd al-Hafid ya kawo a cikin littafinsa Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. A cikin magabata akwai wanda idan yana bacci zai wakilta wani ya tsaya a kusa da shi saboda ya ji ko wani abu ya fito, saboda dama shi baccin ba shi ne yake kare alwala ba. Abin da yake zuwa ta dalilin baccin ne yake kare alwala, kamar yadda ya zo a cikin hadisi al-ainan wika as-sahi fa idza namatil ainan istaqlaqal wika, ana ido shine madaurin dubura. Duk lokacin da mutum ya bacci madaurin zai kwanci. Shi da ga galibi mutane sun fi yin tusa idan suna yin bacci saboda madaurin ya kwanci. Ina fatan mun gane. To wannan shine dalilin da yasa bacci ya zamanto yana kare alwala, amma ba a karan kanshi ba, shi yasa malaman fiqh suke kiran sa asbab. Malam yace wal igma'u, igma'u shine farfadiya ko hankuri. Shi ma al igma hankuri abinda yasa ya zama sabab bai zama hadaf ba, saboda shi ma kasancewar mutun yana fita daga cikin hayyacin sa, to wannan shine dalilin da yasa ya zama hadaf bai zama sabbi zama ya zama sabab bai zama hadaf ba. Wasukuru mai shi ma mai a fili yake cewa yana kare alwala, saboda in mutun ya shiga mai bai san abin da yake ba, zai iya fitsari, zai iya tusa, zai iya komai ba tare da ya sani ba, saboda haka sai ya zamanto alwalar sa ta kare. Wal junun, haka nan kuma junun hauka, shi ma hauka yana kare alwala. Me ne dalilin da yasa hauka yake kare alwala? Saboda in mutun ya haukace bai san halin da yake ciki ba. Ina fatan mun fahimta. Wal qublatu sumba, wal qublatu sumba, saboda haka duk lokacin da mutum ya sumbanci mace to alwalar sa ta kare. Menene dalili? Saboda duk lokacin da mutum ya sumbanci mace to yana sumbantan ta ne da nufin ya ji daɗi. To taba mace saboda jin daɗi kuma yana kare alwala a mazhabin malikiya. Walamsul mar'ati in qasada al-ladhata aw wajadaha, da kuma taba mace in yi nufin jin daɗi ko kuma bai nufin jin daɗin ba amma ya samu. Ala kulli hal, dalilin da yasa aka tafi akan cewa taba mace yana kare alwala shine fadin Allah subhanahu wataala awla mastumun nisaa falam tajidu ma'an, ko kuma kuka taba mace ba ku samu ruwa ba. Wannan shine fassarar da wasu malaman suka yi cewa ma'ana awla mastum shine idan kuka taba mace. Amma fassarar Ibn Abbas da wasu malaman awla mastum yana nufin idan kuka yi jima'i. Dan haka ba za a fassara shi da tabawa ba. Menene dalili? Shine kalmar la masa a lugar Larabci akan wannan wazani take fa'ala, haka ne ko? Shi kuma fa'ala me masdarin sa? Me masdarin kalmar da take ala wazni fa'ala? Eh, kamar yadda Ibn Malik yake cewa ko ifa'ala alfi'alu wal mufa'ala, saboda haka asali duk fi'ilin da yake ala wazni mufa'ala ko yake ala wazni fi'al to baya zuwa sai da mutum biyu, sai ta hanyar mutum biyu. Kamar yanzu in kace daraba ya doke shi, daraba kuma ya doka an doke shi, to haka shi ma la masa asali a lugar Larabci ya taba an taba shi, da kaga wannan ba zai tabbata ba sai a jima'i. Saboda haka Allahu alam, fassarar waɗanda ya zamanto suka fassara awla mastumun nisaa da cewa yana nufin idan mutum ya yi jima'i shine alwalarsa ta kare a zahiri ta fi karfi musamman kuma da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunbanci na Aisha kuma ya je sallah ba tare da ya saki alwala ba amma dai ai ta ka tsantsan wa masu zakari bi batinil kafi aw bi batinil asabi hakanan daga cikin abubuwan da suke kare alwala akwai taba gaba in namiji ya taba gaban shi da cikin tafin hannunsa ko kuma da cikin yatsunsa yana kai alwala akwai hadisi biyu da suka zo akan wannan matsala akwai hadisin Abu Huraira wanda ya rawaito shi da Busra man massa zakarahu falyatawadda duk wanda ya taba gaban shi to yayi alwala ya saki alwala akwai kuma hadisin dan Ubin Ali wanda ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam game da masu zakka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innama hiya ai ita ba wani abu bane illa tsoka ne daga cikinka ala kulli hal malaman Hanafiya da wasu a wajen su taba azzakari baya warware alwala dan haka akwai malaman da suka dauki hadisin dan Ubin Ali akwai kuma malaman da suka hada kansu suka yi aiki da su saboda haka akwai malaman da suka tafi akan cewa hadisan biyu za a hada su ne sai ya zamanto wanda ya taba da jin dadi shine alwalarsa ta kare wanda ya taba kuma ba da nufin jin dadi ba shine hadisin dan Ubin Ali alwalarsa ba ta kare ba wannan ma ruwaya ce a maliki akwai kuma wata ruwaya na cewa ma'anar hadisin da ya nuna alwalarka ba ta kare ba shine in ka taba da mantuwa ka wani lokaci yanzu mutum zai zo sa wando bai sani ba sai ya taba kaga abin da yafi dacewa da saukin shari'a shine alwalarsa ba ta kare ba yayi alwala yana sauri zai canza kaya ya fita sai ya taba bai sani ba sannan wancan hadisin kuma yana nufin a da ganganci amma dai indal jumhur shine yana kare alwala shine ruwaya mashhuriya saboda suna cewa duk lokacin da aka samu hadisi guda biyu a zahirin su suka ci karo ya zama daya naqil ni anil asl daya kuma ghairu naqil anil asl to za a gabatar da wanda yake naqil anil asl mana hadisin Busra da Abu Huraira da ya nuna cewa idan mutum ya taba gaban shi alwalarsa ta kare ya faɗi sabon abu shi kuma hadisin Talq bin Ali da ya nuna cewa babu komai akanka kawai bata fata ce ko tsoka a jikinka bai kawo sabon abu ba saboda haka sun yi tarjihin sa ta wannan fuskar sannan kuma ta fuskar ken sanadi ma shi ma wancan hadisin na su Abu Huraira ya fi kyau akwai malaman da suka ce kuma mansukh ne shi hadisin Talq bin Ali saboda Talq bin Ali ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ne a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gina masallacin sa na Madina shi kuma Abu Huraira kaga daga baya musulunta amma dai wannan ba zai iya zama hujja ba saboda akwai hadisi da yawa da Abu Huraira ya rawaito wanda ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji su direct ba ya ji su a wajen a wajen sahabbai ya ji su an taba tambayar sa ya taba cewa man asbaha junuban fala sawma lahu da aka tambaye shi waye ya fada masa sai yake cewa Al-Fadl bin Abbas a wajen shi kuma sahabbai da yawa suka rawaito hadisi a wajen su a wajen abokan su kamar yadda abin nan Bara bin Azib yake cewa laysa kullun minna sami'a min annabi sallallahu alaihi wa sallam wa kanat lana san'a wa kana an-nasu la yakdhibuna yawma idhin fa yuhaddisu ash-shahid min al-ghaib yake cewa ba dukkan mu bane suka ji daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda mu ɗan kasuwa ne shine ma'anar wa kanat lana san'a sai yace amma a lokacin mutane ba sa ƙarya saboda haka mun kasance wanda bai zo ba sai ya ji hadisi a wajen wani haka nan kuma kissa sayyidina Umar da abokinsa ita ma na san la takfa alaikum ta yadda sayyidina Umar yana da wani aboki wanda suke yin a kama-kama shi yau ya je majalisa na sallallahu alaihi wasallam gobe abokinsa ya ji haka suke yi wa man shakka fi halatin wajaba alaihi alwudu duk mutumin da ya shakka wajen faruwa hadisi ya wajaba a gare shi yayi alwala illa an yakuna muwassisan fala shay alai sai dai idan waswasi ne to ba komai akan shi wannan shine mazhaban malikiya amma mazhaban jumhur shine duk mutumin da yayi alwala yayi shakka akan cewa ya yi wani kari ko bai yi ba to alwala sai tana amma ina daga cikin abuwa masu muhimmancin gaske da ya kamata mu bambanci akwai bambanci tsakanin shakka da kuma zato idan aka ce shakka me shakka me ma'ana me ko kwanto yawa ma'ana da zaton akwai da zaton babu sun zo daya 50-50 ina zaton ina da alwala ina zaton ba ni da alwala shine shakka ina zaton na ban mukulli na a gida ina zaton yana aljihuna shakka kenan in bai samu damar da zai lalaba ba kun ga wannan sunan shakka amma abin da ake kira zato shi kuma shine duk lokacin da ya zamanto wani bangare ya rinjaya ina zaton nayi tsari dazu bayan nayi sallan magarba ina zaton ban yi tsari ba amma ya furin jaye a zatona cewa ban yi tsari ba kaga wannan ba matsala amma yarin jaye a zakan ka cewa kai tsari ba sunan shakka ba koda ko baka samu yakini ba saboda haka ana gina hukuncin shari'a akan azzan da kuma al-yaqin tabbas da kuma abin da kake da tabbas da kuma abin da ya zamanto cewa kana da rinjayen zato akai mallan yake cewa illa an yakuna muwassisan fala shay alai sai dai idan ya zamanto mai yawan waswasi to ba komai akan shi mana an kana da yawan waswasi to ba komai koda kai shakka a mazhaban malikiya akwai guraren da ba amfani da shakka koda an samu washakku ba'da alfi'li la yu'athiru shakka bayan ka gama aiki ba ta da tasiri bayan yanzu an yi sallan magarban nan mun yi kusan awa 1 da gamawa sai shi dan yazo ya ce ma kai wala kaman ma raka'a biyu kai kawai ka kyale shi ba za ka saki sallah ba indai shakka ne wa hakaza idha shukuku taksuru haka nan idan shakka ta yawa akwai wasu za a ga idan suka fito daga ban daki sai sun jijjiga wandon su saboda suna shakka kamar wani abu haka ya taba akwai wani ba a iya fara sallah da shi kullun yana cikin shakka akwai wani mutum da na sani yana alwala yakan yi minti 20 yana alwala wallahi kama ruwa ma yana yin minti 20 saboda kuma duk sanda ya kama ruwa sai ya canza kaya saboda tsananin shakka idan yana alwala kuma in dai ana so ya gama da wuri to sai dai wani ya tsaya a kusa da shi ya dinga kirga mai akwai lokacin da yazo yana sallah a kusa da ni sai ya ce min Allah raka'a nawa yayi yace wallahi ni ma ban sani ba sai ya ce min ai yana ganin matin da dai ya ga ya tankwashe kafa to kawai Allah ya ta yayi raka'a biyu da ma kasar yake yace saboda kafa ba zai yi ta tankwashe haka kawai ba wallahi wallahi ita ce hujjar shi kawai da yaran ja ya cewa yayi kasar yayi raka'a biyu lokacin muna Madina saboda haka ni ban nace mai gaskiya ni ban san ko raka'a nawa kai ba saboda ni dai ina sallah a kusa da ni ni ma kuma ina wasu abubuwan da suke gaba na so ala kulli hal ya zamanto haka har sai da nake ba shawara nace wannan ai zai jawo ya zamanto ibada za ta ma wahala saboda in dai bai fara shirin sallah saura awa daya a ta da sallah ba zai samu sallah akalla in dai yana so ya samu sallah to zai fara shiri ne ana yi saura awa daya in kuwa yi alwala to yana fatan ka Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo dalilin da alwala za ta kare saboda in ya shiga ban daki sai yi minti 20 zuwa 30 in ya fito zai sake kaya idan ya sake kaya kuma sannan zai zo yi alwala ita ma tana bukata akalla minti 20 kafin a gama so wannan yana daga cikin guraren da bai kamata mutum ya waiga ba wa yajibu alaihi ghuslu dhakari kulli ya wajaba a gare shi ya wanke azzakarin sa duka min almazi daga mazi wala yafsil unthayn amma ba zai wanke ayyan maraina ba malaiki cewa walmazi huwal ma'ul kharijun inda shahawati sughra bi tafakkurin aw nadharin aw ghairi mazi shine ruwan da ya fito saboda karamar sha'awa bi tafakkurin saboda wani tunani da mutun yayi aw nadharin ko kuma kallo da mutun yayi aw ghairihi ko makamancin haka mun yi bayani a baya faslun rabiwa la yahillu li ghairi mutawaddi salatun wala tawaf wanda bai da alwala bi halatta ya sallah ba bi halatta ya dawaki ba sallah dai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yaqbalullahu salata man ahdatha hatta yatawadda Allah baya ansa sallar wanda ya yi kari har sai yayi alwala shi kuma dawafi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai yi dawafi sai da yi alwala sannan kuma ya hana nana Aisha ta yi dawafi lokacin da jinin haila ya zo mata wala mas nuskhatil qur'anil azim hakanan bi halatta ya taba nuskar qur'ani ba qur'ani cikakke wala jildiha hakanan ga faka qur'ani ma bai kamata ya bi halatta ya taba ba biyadihi ko da hannunsa wala bi'udin ko kuma da a ice a wani hawi ko makamancin haka illa juz aminha almutaallam fi sai wani bangare wanda mutum yake koya a ciki ba matsala wala masul lawhil qur'anil karim alazim ala ghayri alwudu haka nan baya halatta a gare shi ya taba allo na qur'ani ba tare da alwala ba illa li mutaallimin fi aw muallimin yusahihu sai fa ga wanda ya zamanto cewa yana koye ne ko kuma yana koyarwa wasabiyu fi masil qur'ani kal kabir yaro wajen taba qur'ani yana daidai da babba amma wal ismu ala munawilihi lahu amma zinubi yana kan wanda ya bashi taba alqur'ani da dahara ko kuma da alwala wani abu ne wanda malamai suka yi sabani jumhur da kuma zahiriya a wajen jumhur baya halatta mutun ya taba alqur'ani ba tare da yana da alwala ba saboda ayar da take cikin suratul waqi'a da Allah madaukakin sarki yake cewa la yamassuhu illa almutahharun qur'ani mai gafaka kun gane shi ai ko wanda ake rataye shi rubutun hannu za ku ga da yawa ma ana rubuta aya a jiki la yamassu illa almutahharun ala kulli hal sun kafa wannan hujja da wannan aya suka fassara aya da cewa la yamassu illa almutahharun ba wanda yake taba alqur'ani sai mai sarki a wajen zahiriya kuma ya halatta ka taba qur'ani ko da baka da sarki su kuma suna ganin aya kwata kwata ba abin da take nufi ba ke saboda la yamassuhu wannan ha'un din ya sunanta ha'un din ne mai sunanta a larabci na me matsayin ta an zo al-irabi damiri ce damiri ce ko tayyib kaga lamiri ne saboda haka pronoun ko kun ga lamiri shi kuma yana komawa ne zuwa ga abin da yake mafi kusa tunda Allah bai faɗi sunan qur'ani ba ai cewa la yamassu illa almutahharun tayyib anan gurin menene mafi kusa anan kaga Allah ya ce innahu alqur'anun karim fi kitabin maknun menene kitabun maknun lawal mahfuz. Tayyib, kaga ya faɗi Qur'ani ya faɗi lawal mahfuz. Dan haka anan gurin zuwa ina ya kamata lamirin ya koma? Zuwa lawal mahfuz, saboda lawal mahfuz shine yafi kusa. Saboda kuma ka'idar larabci shine ad-damiru yarji'u ila aqrabi maskur. Ad-damiru yarji'u ila aqrabi maskur. Tayyib. Sannan idan muka zo ita kan talaɗin kamar yadda suka faɗa, lace nafiya ko kuma lace nahiya? Nahiya ce. Baba ta ina ta zama nahiya, me dalili? Ba la'anna hayun hawa. A wajen malaman nahwu, ai la'an nahiya tana da alama ta ake iya gani. So ta ina ya zama la'an, ta zama la'an nahiya? Menene alamar da zamu gane la'an nahiya idan ta shiga cikin wannan? Iya nahwu da iya larabci yana da muhimmanci. Mutum ba zai iya koya addini da kyau ba in ba ya iya larabci ba. Kace me? Akwai fataha? Mana ita la'an nahiya fataha take yi?
Hazafi take. Kana da
kuma kana da nahwu. Hazafin me?
For example, idan wanda suna da nun ne a cikin
al-fa'l. Yawa, mana tana hazafin nun ban af'al al-khamsa ne. Amma ka ga masa ai ba af'al al-khamsa ba. Af'al al-khamsa shine yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Sune af'al al-khamsa. So ka ga wannan ko baya ci. Baya kan wazanin ɗaya daga cikin waɗannan af'al al-khamsa din guda biyar. Saboda haka me alamar la'an nahiya? Ta inda idan na ga la a cikin Qur'ani zan gane cewa wannan la din nahiya ce. Me alama? Idan ba af'al khamsa ba ne, af'al khamsa ne kaga kamar yadda ka faɗa za mu ga an goge nonon ɗin. La tunfiku alaman inda Rasulillah, kaga asali la tunfiku ne. To amma alamun din ita ta sa aka yi waje da nunun din. To amma ba a cikin af'al al-khamsa ne alama? Malam Yusuf, ina Islamic studies din? Na? Sukun take. Inda la'an nafiya, la'an nahiya take. In dai ba ɗaya daga cikin af'al al-khamsa ba ne, in ɗaya daga cikin af'al al-khamsa ne ta goge nunun. Amma in dai ba shi ba ne, to sukun take. Amma nan ba ta ba su kun ɗin. Kaga tunda ba su kun yi ta zama wace irin lamun kenan, sai ta zama la'an nafiya. Saboda haka kaga ba zai yi a ce ba wanda yake taɓa Qur'ani ba tunda ba la'an nahiya ba ce. Sannan na uku shi ne al-mutahharun. Al-mutahharun ya sunan shi a wajen malaman nahwu. Ismul maf'ul. Ismul maf'ul yana nufin wanda ya yi aiki ko wanda aiki ya faɗa a kan shi. Wanda aiki ya faɗa a kan shi. Saboda haka su ‘yan adam tsarkaka ne, ‘yan adam tsarkaka ne ko kuma masu tsarki, ko kuma tsarki suke wa kansu. So kaga idan ya zama ‘yan adam ba tsarkaka ba ne, to mutaharun ba za ta tafi a kan ‘yan adam ba. Saboda su ‘yan adam mutahhirun ya kamata ya zama, tunda su ne suke yi wa kansu tsarki. Amma mala’iku su ne mutaharun, su ne Allah ya tsarkake. Kaga shi yasa a suratul Tauba, inna Allaha yuhibbu tawabina, kaga sai ya zo da siga ismul fa’il, bai zo da siga ismul maf'ul ba. Ala kulli hal, sai ya zama fassara aya ingantacciya shine la yamassuhu illa al-mutahharun, ba wanda yake taɓa lawul mahfuz sai mala'iku tsarkaka. Sai ya zamanto ayar ba za a iya kafa hujja da ita wajen haramcin taɓa al-Qur'ani ba. Amma abin da ya fi kyau shi ne in mutum zai taɓa al-Qur'ani ya zama yana da tsarki, tsarkin ma in zai yi ya zama yana da alwala, saboda hadisin Amr bin Hazm, wanda wasu malaman sun inganta shi, wasu kuma sun raunana shi, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya massa alqur'ana illa tahir, kan wanda ya taba alqur'ani sai wanda yake mai tsarki. Ina fatan mun gane. Saboda haka mutum idan zai taba qur'ani yayi kokari ya zama yana da tsarki karami. Alwala kuma mustahabi ce amma ba dole bace. Kaman sallah bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafir. Wal iyaz billah. Duk wanda ya sallah ba shi da alwala to kafiri ne. Allah madaukakin sarki ya kare. Wannan ya kashi kaso biyu. Idan mutum ya zamanto yayi sallah babu alwala yana mai halatta haka shine kafiri. Amma idan kasala ce kawai ta sai sallah ba alwala da gangan to yayi ka ta zunubi babba, amma bai kai ga kafirci. Wannan shine abin da yafi zama mai mafi inganci. Allah ya ba mu da cewa ya sanya rayuwar mu kamar yadda yake so. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ingancin maganar da ake cewa zato zunubi ne ko da ya zama gaskiya. To Allah dai abin da yace shine inna ba'dha dhanni ithm. Wani sashi na zato zunubi ne. Wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa. Kuma zato yana iya zama zunubi idan ya zamanto zato ne mummuna. Kai wadan uwanka zato mummuna to shine yake iya zama zunubi. Shi ma ba koyaushe ba, wani lokacin in akwai alamomin da zaka mai mummunan zato ya halatta. Kaga yanzu Nabi Yaqub da ayyansa suka zo suka ce kura ta cinye Annabi Yusuf, me yace? Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kaga bai gani ba, mummunan zato ya musu. Me yasa ya musu mummunan zato? Shine saboda ya ga alamomin da suke nuna cewa ya kamata a musu mummunan zato. Shine ya akai rigarsa ba a yaga ta ba, kuma kura ce ta cinye. Shine kamar yadda Qurtubi yake cewa shi abin da yasa ya musu mummunan zato, shi abin nan Abu Yaqub alayhi salam shine mataka na dhibu saburan ya'kulu rajula wala yumsiku qamisahu. Ina fatan kun gane wannan shine. Malam, shin ya halatta in yi kowace irin addu'a yayin sujjada ba tare da na faɗi subhana rabbiyal a'la ba? Na ji wani yana cewa bai kamata ba mutum ya ce kuke wata tambaya ce. To gaskiya dai abin da ya kamata shine kayi subhana rabbiyal a'la, bayan kayi sai ka zo kayi addu'ar da za ka yi. Kaga ka tsarkake Allah addu'a ma za ta fi ansuwa. Wannan shine abin da ya fi dacewa. Tare da cewa wajen malaman malikiya in kai sujjada ba kai subhana rabbiyal a'la ba, to zai zamanto cewa sujjada ka ta yi, saboda subhana rabbiyal a'la tana daga cikin mustahabban sallah. Na ji wani yana cewa bai kamata ba mutum ya ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu a yanzu ba yayin tahiyya, sai dai a ce assalamu alan nabi, saboda yanzu ba annabi. Ala kulli hal dai mu dai wannan tahiyya ita aka koya mana, ita ce ta zo a hadisi. So wanda ya ce bai kamata ba sai ya kawo dalili. Asali in nafsi ya zo ba a canza shi, sai an samu wani dalilin da zai canza shi. Allah ya saka da alkhairi. Malam, ka yi magana akan cewa idan namiji ya taba mace alwalarsa ta kare, ya haka malikiya suka ce. Amma su matan idan suna alwalar tasu bata kare ba ko kuma ta kare, ita ma an ta taba ka ta kare a wajen malaman malikiya. Amma yadda suka bayyana sun kasa abin gida hudu kamar yadda ni Ishmawi ya kawo. Mutum ne nufin jin daɗi kuma ya ji daɗin ta balle. Bai nufin jin daɗi ba kuma ya ji daɗin ta balle. Ya yi nufin jin daɗi bai samu jin daɗin ba ta balle. Bai nufin jin daɗi ba kuma bai ji daɗin ba wata kare ba. Ina fatan mun gane. So ita ma mace hukuncin su ɗaya da namiji a wajen irin waɗannan abubuwa. Menene hukuncin wanda ya yi sallah bayan menene hukuncin mutum wanda ya yi sallar farilla bayan wata sallah, mana bai yi sallar azhar ba ya yi la'asar sai bayan la'asar ɗin ya rama azhar ɗin. Bayan wata sallah ma'ana bai yi sallar azhar ba ya yi la'asar sai bayan la'asar ya rama azhar. Wannan kuskure ne, ya wajaba ajira salloli. Saboda haka abin da ya wajaba shi ne idan mutum ya zo zai yi sallah ya fara da wacce ta kubce masa sai yi sallah na wacce take ciki cikin lokacinta.
Ruwan
AC
ya condition din inda ake ruwa da goje ofis ruwan da ya fara da shi da tarki da ke na biyu mutum zai iya bada kamar dubu da ɗari biyu na sabon kuɗi sannan a bashi sabbin kuɗi dubu da na ƙarshen shi ne hukuncin karatun Surat Al-Kahf kowace juma'a.
Allah sa kan na manta. Na farko dai ka yi tambaya game da ruwan AC, ana iya alwala da shi ko kuma ba a iya alwala da shi? In dai ruwa ne tartar ba abin da ya canza shi, za a iya alwala da shi tunda ruwa ne daga sanyi ya fito. Ka gane ko za a iya alwala da shi? Tambayar ka ta biyu game da mutum ya ba da sababbin kuɗi a bashi tsofaffi ko akasin haka kuma a samu mufadala, ma'ana a samu fifiko. Kamar yanzu misali mutum ya bada dubu ɗaya tsofaffi shi kuma a bashi 950 tsofaffi, wannan haramun ne. Saboda ni, saboda duk kuɗin da ya zama jinsu su ɗaya ne haramun ne a yi mufadala. Kamar yadda ya zo a cikin hadisin Ubada bin Samit, az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fidda wat tamru bit tamri wash sha'iru bish sha'iru wal milhu bil milhi. Ko ka gani walburu bilburi ko mil am yadan biyadi ha an biha'i arwaya Umar bin Khattab. Saboda haka ya wajaba hannu da hannu kuma ya zama yadan biyadi hannu da hannu sannan mislan bi mislin ya zama daidai. Dan haka bai halatta ba ya zamanto a samu fifiko in dai za a yi canjin kuɗin da suke irin su ɗaya ne. Saboda haka duk kuɗin da suke irin su ɗaya in za a yi canji dole a samu sharuɗa guda biyu, su zama hannu da hannu sannan su zama daidai wa daidai. Idan jinsin su ya saba, nau'in su ya saba, to nan kuma ya wajaba su zama hannu da hannu amma bai wajaba su zama daidai da daidai ba. Za ka ba da dala 100 a baka 36,000, kaga akwai bambanci. Tambayar ka ta uku shine magana game da karanta suratul Kahf. Wallahi hadisin karatu suratul Kahf ranar Juma'a wasu malaman sun yadda da ingancin su, wasu kuma sun raunana shi. Haka in ka ga dama za ka iya yi kuma za ka samu lada. Akalla kuma dai ko da hadisin yana da rauni dai suratul Kahf an yi ittifaki cewa sura ce a cikin Alkur'ani. So kaga hadisin Ibn Mas'ud da ya ce duk harafi kana da lada 10 za ka shiga cikin wannan jumla ko da hadisin bai sha ba. Na'am. Kai na kai sarko a nan gurin za a rikita wasu kaman ma'ahalarinmu. Alaikum salam. Allahu Allah ka gafarta min zunubina wa wasi'li fi dari ka yalwata min gidana. ka samu albarka arziki ne musulmi na da cika wai ma'anar sa kake ni amma dai a alwala ban taba ji ba na'am alaikum salam ya kamata dai kai iri ɗaya gaskiya alhamdulillah duka darasin da muka yi a wannan masallaci guda 12 ne duk na yau kuma guda 10 an samu ɗora sa internet a Darul Fikir saboda haka waɗanda suka zamanto ba su samu wasu daga cikin darasin ba za su iya neman wannan karatun a ciki inda ka shiga Darul Fikir kai sacin a Google ka rubuta Darul Fikir in ka shiga Darul Fikir ka rubuta sunana za ka samu karatun akhtari duka da ma wasu karatuttuka irin su akwai Riyadu Salihin complete yana nan za ka same shi tun daga farkon shi har zuwa ƙarshe darasi 84 akwai irin su Waraqat shi ma za ka samu complete littafin akwai Manzumatul Qawaidul Fiqhiyyah shi ma za ka samu complete littafin akwai kuma littafan da ba a kammala su ba su ma za ka same su irin su Umdatul Ahkam da 40 an-Nawawi da 40 an-Nawawi zuwa sati mai zuwa shi ma zai zama complete ala kulli hal dai shi wannan darasin za ka same shi guda 10 waɗannan biyun ma da aka yi da na satin da ya wuce da na wannan satin su ma da izinin Allah cikin ƴan kwanakin nan za a samu ya zamanto an dora su a ya zamanto su ma sun hawo saboda ko da kaina mutun yake zai iya sauraron su da kuma wanda abu ya kubce masa shi ma zai iya nema duk da ban yi shawara da ƴan committee masallaci ba amma dai muna da wata kaida usul da take cewa al-hukmu yaduru ma illati wujudan wa adaman mana hukunci yana tafiya ne da dalilin da yasa ake yin shi in an samu hukuncin zai zama in an samu dalilin hukuncin yana nan idan ya zamanto illar ta tafi ko dalilin ya tafi hukuncin ma zai zama ya tafi to ban sani ba ina ga dan dai iya bincike na kamar iya zuwa Laraba ko Alhamis kowa zai gama jaraba haka ne kowa wanda za su wuce haka to ina ga wanda za su kai juma'ayen kadan ne to shi yasa nayi tunanin lallan mu dakata har zuwa lokacin da za a dawo ko mu ci gaba a na kuka ce me yawa to amma misali asalin abin da yasa ake karatun nan shine dalibai ne yasa ake to idan ya zamanto an yi hutu kaga yawancin dalibai duk ran alami sun aka yi hutu za su tafi so tunda yawancin su za su tafi idan aka yi hutu to kaga nasiha shine mu dakata idan Allah ya sa sun dawo a January sai mu ci gaba in Allah ya so ya yarda amma ban san me ra'ayin ƴan committee ba yayi daidai ko ta so ina ga wannan shine a ra'ayin da zamu tsaya a kai da Malam Abubakar Galiman idan akwai mai wani ra'ayin da wani sai ya faɗa mana in kuma ra'ayin yayi daidai ko kuma muka ji sun yi shiru to asukutu fi ma'radil hajati ila al-bayani bayan in mutun yayi shiru a gurin da ya kamata ya magana to kamar ya ce wani abu ne saboda haka zai zamanto cewa wannan shine darasi na 12 kuma darasi na ƙarshe na kafin a dawo na eh bari mu gama da wannan matsala eh na ما Mala Abu Bakar yana tambaya game da chatin. Yana karya alwala, shi ma yana karya alwala. Ai idan ka kalla yana karya alwala, yana ma sa mazi ya fito. Sai sa ka ga malamai ai suna faɗa akan cewa malamai suna faɗa akan cewa har tafakkur ma tunani to balle chatin. Kuma gaskiyar lamari yana daga cikin ɗabi'u marasa kyau yanzu da suka fito na waya. Wannan wayar da ta fito, wato zan iya ce muku alkhairanta sun fi sharanta yawa. Yanzu kaga da idan mutum yana so ya kalli bulu fim, sai ya je gidan fim ya kalla. Saboda a gidansu dai duk rashin kunyar shi ba zai iya kallo. Ina tuna 1992-93 lokacin muna JS1-JS2, wasu 'yan mata lokacin ba a ma san da waya ba, wasu mata za su kalli blue film sai da suka kulla kofa isu suka kalla sun kusa aure. Amma yanzu yana wayar ka, sannan yanzu ka ga da idan mutum ya je yana son ya haɗu da yarinya, in ya je gidansu sai ya aika yaro ya je ya kira wuta. Kuma a wannan hanyar babanta zai gani, babata ma za ta sani. Amma yanzu ga waya, saboda haka abubuwa da yawa ma da za su kukkulla baka sani ba. Kuma daga cikin musibin waya shine wayan ma tana ma raba aure. Yanzu akwai wani mutum da ya zo ya auri mace, wallahi yana kwance da ita, suna kwance tare, amma tana ta waya da saurayi. Ala kulli hal, yana da kyau mu sani zinubi ne. Kuma alaƙa tsakanin mace da namiji a wajen neman aure an halatta shi ne saboda buƙata. Soya waje ba tsaya gwargwadon buƙata. Akwai wani sirikin abokinmu ya burge ni da ya zamanto ya hana yarsa ta anshi duk wata kyauta da saurayi zai mata. Saboda haka duk abin da take so sai dai ta gaya masa shi ya so mata. Amma yanzu kaga hira yarinyarka ya kamata a ce ka dinga kula da lokacin da take bacci, wasu za su kai 12 dare. Yanzu wani ya yi aure a March din nan da ya wuce, wata ɗaya bayan wata ɗaya aka fara samun shiri. Yake gaya mana daga cikin matsalar 12 dare zai ganta tana chat. Ala kulli hal, yana da kyau mu sani duk waɗannan abubuwan kuskure ne. Kuma al'ismu ma ka fi nafsika wa karita an yattali alayhin nas. Zunubi shi ne abin da ka yi kokonto kuma ba ka so mutane su gani. Sai zuba wanda zai so a gan shi yana irin wannan dogon chat. Kuma rayuwar musiba ce. Akwai wani fatawanmu da muka rubuta, ina chatting da tsohuwar budurwata, topic ɗin kenan, menene hukunci. Saboda haka na je Abuja last year September. Wani mutum babba wallahi mai kuɗi mai kamfani a Abuja ya kira ni, mun haɗu da shi a wani hotel. Ya ce wallahi malami, wannan fatawar sai na ji kamar da ni kake. Ya ce saboda akwai budurwata da ta yi aure yanzu 'ya'yanta uku, amma har yanzu ina son ta kuma muna chat. Ce wallahi ni ban ma san kana yi ba, kawai dai fatawa akai kuma aka amsa. Ala kulli hal, da yawa yana daga cikin abubuwan da ya kamata gaskiya mu kula da su. Yana da kyau ka dinga kallon yanayin yarinyarka, kuma iyayen da suke burge ni wanda za su ci su ba za ta mallaki waya ba sai ta gama secondary school, wallahi suna burge ni. Kai wasu ma har yar ta shiga jami'a ba ta da waya, saboda yanzu yarinyarka za ta iya zinace duk ta hanyar wannan waya, kawai kiranta zai yi. Sabanin da da sai ka aika da haka da ya kamata a kula. Kuma wato ita sharholiya da bata lokaci galibi yana haddasawa mutum mummunan abu a rayuwar shi. Yanzu kamar ku da kuke ɗaliban jami'a, mutumin da ya saba da zinace-zinace da mata tun daga suna available, idan kana jami'a zina da mace ba zai maka wani wahala ba. To babban mushkila shine ko da Allah bai haramta ba, ko da a ce ya halatta ba matsala, ko kuma ko da an ka tuba daga ba Allah ya amsa, shine nan gaba. Yanzu duk mutumin da ya saba zina, to matar shi ba za ta burge shi ba. Ba ta taɓa burge shi ba, kuma har ƙarshen rayuwar shi da wuya ya hina. Ko wani lokaci bara, January muka je muka yi wata lakci a Abuja. Bayan mun dawo daga lakci da kusan wata biyu, sai wata mace ta yi mun waya. Sai take tambaya ta akan a mijinta. Duk garin da ya je sai ya yi zina da mace. Kuma idan ya dawo za su turo mai text message cewa sun ji daɗin shi, an ji daɗin zama da sauransu. Kuma ta kanga condom, ta bugo min waya ta ce ya za ta yi. Na ba ta shawarwari, ya ce in ya ƙi ta kai shi gaban da ji tsoro, kuma ya halatta tsoro tunda zai iya ɗauko mata cuta. Wallahi shekaran jiya ina zaune, sai wata mace ta bugo min waya take cewa ita ma daga Abuja take ta mun tambaya akan rabon gado. Ta gama waya kenan, sai na ce mata malama muryarki kamar ke ce wacce kika taɓa bugo min waya bara a March, kike tambaya ta game da mijinki. Kawai muryarta na tuna, ban yi saving ɗin wayarta ba. Sai ta ce min wallahi ita ce. Na ce mata amma ya daina, ce har yanzu bai daina ba. Wannan shekaran jiya nake gaya muku. Ta ce har yau, amma dai ya rage har yanzu. Kuma abin da yake aswa shine za ta dinga in ya dawo gida ma za su mai test. So kaga yana daga cikin matsalolin yin zina da kuma sharholiya da mata shine in ka girmama haka za ka ci gaba. Kamar yadda suke cewa duk inda ka ga tsohon banza to an yi yaron banza, amma ba za ka taɓa samun tsohon banza kuma ba yaron banza ba. Allah subhanahu wa ta'ala yana da wannan karamcin, in dai mutum ya tafiyar da rayuwarsa mai kyau, wallahi ba zai zama tsohon banza ba. So dai yana da kyau gaskiya mu kiyaye irin waɗannan abubuwan saboda gyara tarbiyyarmu, kuma mutum ya zamanto shi ma duk abin da ba zai fata a yi da nashi iyalin ba, to shi ma ya yi nisanci da nasu. Allah ya ba mu dacewa waɗannan darussan da muka yi masu albarka. Allah maɗaukakin sarki ya sa su amfanar da mutane. Allah maɗaukakin sarki kuma ya sa su amfane mu bayan mun bar duniya. Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana idan mun yi kurakurai a ciki. Allah kuma ya ba mu lada, kuma su kansu jagororin wannan karatu su ma gaskiya ba za mu manta da su ba wajen addu'a. Allah ya saka musu da alkhairi, musamman Malam Abubakar da Di Alamis masu ya tuna min daga baya daina tuna min, da kuma waɗannan dattijawan na bayana wanda kullum idan aka zo sai sun zauna a karatun nan saboda tawalu irin nasu. Akwai wasu ma ɗansu na farko ma ya girme ni ba a magana haihuwa ma, amma saboda tawalu da ƙaskantar da kai kullum suna bayana. Saboda haka Allah ya saka musu da alkhairi. Wannan zaman da suke yi a kusa da ni ƙarfafa gwiwa ne wajen ci gaba da karatun da kuma yin karatun. Saboda haka Allah ya tabbatar da digadiganmu. Allah kuma ya sa kamar yadda muka fara wannan littafin lafiya, Allah maɗaukakin sarki ya kaddara mu kammala shi lafiya. Kuma muna fatan kamar yadda muke kiyaye karatuttukan, su ma 'yan masallaci ya zamanto abu rikodin ɗin da suke ya zama an samu an tattara shi guri guda, wanda inda Allah ya sa wannan rikodin ɗin na TV da ake da inda a ce yana da kwalitin da za a iya sa shi a Sunna TV ko Africa TV 3 ko Manara, za mu iya ɗauka mu kai kuma za a sa. amma dai ban gama sanin quality sa ba, tunda ba duk camera bace ake iya sawa a gidan TV, amma in dai sun tabbatar da quality sa, to zamu kai shi can kuma su ma su kiyaye mana shi ta yadda in mun zo mun ci gaba za a tattara shi guri guda nan gaba ya zama littafin da za a iya amfani da shi, kuma credit ne na ɗan kwamitin wannan masallaci. Ban sani ba ko akwai wanda yake da wani magana a cikin ɗan kwamitin. Kun gama da tambaya ko akwai mai wani abu?
Cikin magana shi ne wato mun daɗe a nan kamar yadda galibi kuka sani, domin a taimaki yara wanda suke shigowa jami'a, kuma domin su amfana amfanoni masu ɗumbin yawa. To kuma kullum abinda ke burgewa ɗin a wannan darasin musamman, da malam ya zo ya ɗauko darasi daga ahlari, wato daga tushe, wanda galibi ayyukan ibada a wajen ake barin su, galibi duk hukunce-hukuncen sallah gari mu shiga babu sa'a buji yadda al'amura suke, musamman matsaloli na sallah da wuya har ka tafi sama fiƙiu ka ƙure har ka gani da wani ka samu tsari wanda ya kai ga na ahlari a matsalan sallah. To kuma wannan al'amari ba ƙaramin nasara ba ne gare mu dukanmu, idan mutum ya yi haƙuri ya zo nan ya ba dama, ya ba kansa dama wannan lokacin tsakanin magariba da isha'i ɗin nan, ya zo ya zauna ilimin da zai tafi da shi. To kamar yadda wani malami ya taɓa faɗi a nan cewa zai tafi da jikini biyu ne, ga dai ainihin karatunsa wanda ya kawo shi, sannan kuma ga wannan karatu na ƙarin samu yadda mutum zai samu mu'amala da ibada da sauran ayyuka na rayuwa na ibada gaba ɗaya. Mutane da yawa in sun tafi lokaci mai yawa suna kuka ko damuwa na raba rabonsu da wajen nan, saboda irin darussan da ake gabatarwa. To kamar yadda malam ya gaya mana, wani lokaci in za a yi jarrabawa ɗalibai sukan taru a nan, akwai lokacin da muka samu matsaloli masu yawa mukan hana, in sun zo sai a kore su haka dai, in kaza kaza abubuwa dai daban-daban. Amma gaskiyar magana shi ne duk mutumin da ke sallah kamsu salawat a cikin jama'a, to kuma da wuya ya faɗi jarraba. Wannan shi ne babban magana. Sannan kuma a cikin rayuwa ɗalibi da ya zo musamman irin ƴanci na jami'a, ya zaɓi masallaci ya zo ya zauna, ko karatu zai yi ya zaɓi masallaci, to ya kamata a haƙura da shi, sai dai nasiha kuma da sauran abubuwa. Bai kamata a yi wasa da shi ba, ko a kore shi, kake so ya zama. A yayin da wani yana can, yana wuraren futawa ko wuraren banza ko abubuwa, shi ya zaɓo ya zo masallaci, ko karatun bokonsa zai yi. Ai, ba ƙaramin mutum ba ne. Saboda haka muna girmama yara da suke halartar wannan masallaci don karatun nan da kuma sallah, ko don karatun nasu ma na bokon. Kawai irin rayuwa ta yau da kullum na ɗalibi sai haƙuri, saboda wani lokaci sai ya cike ɗaya watsar a wajen, ya share ce ya watsar a wajen, ya shafi wa wata sai ya jefa a masallaci, ko kuma ya ɗauki Ƙur'ani yana karatu sai ya jefar da shi ya rigingine kawai ya tabbacinsa, in ya tashi sai ya daƙule shi kawai, shi kenan ba ruwan shi. Shi yasa in mun ga mutum ya ajiye Ƙur'ani a ƙasa sai mu ɗauka mu ajiye wurin da aka tanada, saboda Al-Ƙur'ani nan daraja gare shi. A wani wuri ka ajiye Al-Ƙur'ani a kan shimfiɗa da kake gani, wannan kamar shimfiɗan nan, to in ka yi sa'a a ce maka haram, in baka kira Abubakar sha duka. So waɗannan malamin da suke zuwa yanzu suke ba mu waɗannan darussa, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa musu a mizanin ayyukan ladan su, kuma Allah ya saka musu. Ban sani ba, ban ba wani kuɗi ake ba su ba, fi sabilillah, wannan ba karamin abu ba ne. Mutum ya bar lokacinsa ya zo ya tsaya ya ba da wannan don neman yardar Allah, to ba karamin mutum ba ne. Ya kamata ka bi mamashi ka hauci al'amura, kai kuma ya kamata ka zo ka ci wannan araha da za ka shiga jami'a, ka san irin wahalar da kai da hanyoyi da ka biyo kafin ka zo jami'a ka zo wannan karatu sana'a. Amma wannan karatun addini za ka zo ne kyauta, ka zauna ka koya, amma kuma za ka ga darajarsa ba. To wannan akwai matsala. Muna fata Ubangiji Allah ya saka musu da alheri, ku kuma Allah ya bada haƙuri da jau da duriya na halartar wannan darussan. Don mutum yana ganin jama'a suna zuwa, gaskiya zai ji daɗi don yawan al'umma, yawan amfani da ake samu shine babban maganar. To muna godiya ga malam da sauran malamai da suke gabatar da darussan. Kamar yadda kuka sani, shi ma mai gabatar da darasi ran talata ya ce zai yi tafiya. Akwai malami da ke koya mana tajwidi a nan, shi ma ya ba mu sati biyu zai yi tafiya. Sannan akwai waɗanda muke tare da su na gida, su ba za mu ba su dama ba, kullum za su zo mutum biyu. Amma waɗannan mutane su kuma za mu ba su dama wannan su je sati biyu nan kafin ɗalibai su dawo, su ma su je su ɗan huta. Akwai abubuwan yi da yawa suka ajiye suke zuwa su kai wannan darasin. Muna fata Ubangiji Allah ya karɓi ayyukanmu, kuma ya saka mana da alheri gaba ɗayanmu, sannan kuma ya amfane mu da abin da muke ji gaba ɗaya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Allah ya ba mu dacewa. Insha Allah ga waɗanda suke cikin Zaria akwai darasan waɗanda za su ci gaba. Akwai Umdatul Akam da muke yi a GRE idan yariman zazzau duk ranar Litini magarba zuwa Isha. Akwai kuma littafin Risala, shi ma ana yin shi a Central Mox na cikin ABU gidan Lima. Sannan akwai Arba'una Hadith da muna dab da kammalawa, shi kuma muna yin sa a Gelesu masallacin ɗan ganda kusa da idan Ibrahim Azzazzaki da aka rushe. So waɗannan darussan za su ci gaba, saboda shi Central Mox na can a Congo, saboda shi yawanci ba ɗalibai ba ne suke zuwa karatun, malamai ne da 'yan gari, don haka shi ya sa ba zai tsaya ba. Allah ya ba mu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.